الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بانجا فائر إن شاء الدين المسلم يومين ثلاثة من أوكينا جواتن ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1442 a watan turawa muna 20 kenan ga watan goma shekara ta 2020 mun sake zama a wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumen dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad da Imam Al-Bukhari. Zamu tashi a cikin babi na 271 wanda da makwana ne muka yi a ciki babin da yake magana akan al-haya'u, kunya. Shine darasin mu na 93 a cikin littafi din, kuma ina ga zamu tashi karatu ne cikin shafi na 221 a lambar hadisi na 599. Ina ga kuma hadisi biyu ne a cikin wannan lamba din. Lamba ta farko ita ce da muka karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya fiye da budurwa da aka kebe ta a bangaranta, kuma aka gaya mana in yana kyamar abu baya so sai dai a gani a fuskar shi, saboda kunya bai fiye fitowa ya yi magana ya yi gubutu a kan shi ba, sai dai a ga alamun kyamatar abin a fuskar shi. To dai cikin lambar sai ya ce haddasana Muhammad ibn Bashar qala haddasani Yahya wa ibn Mahdi قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله ابن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله. شي وانا حديث دوانا إسناد تهنير أبو سعيد الخدري يازوني إرن وانتن حديث نبايا وانا مكترن تاء وانتن ساتن وانا دشيما حديث أبو سعيد لي bambanci kawai su waye a cikin isnadi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai aka ce ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Qala Abu Abdullah, Imam al-Bukhari yace wa qala Gundar, malamin shi Gundar yake cewa wa ibn Abi Adi da wani malami da Ibn Abi Adi sai yake cewa Maula Anas, ana hadisin da ya biyo ta hanyar Maula Anas ne. وابن أبي عدي مولى أنس، شي ابن أبي عدي مولاني معنا كمر براني أنس ابن مالك رضي الله عنه. حديثي يوليك كمشيني صابو أقرأتني وشيني حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى ابن سعيد ابن العاص أن سعيد ابن العاص أخبره سعيد بن العاص يا بعد الأباري أن عثمان وعائشة حدثاه. سعيد بن العاص صحابي نيكو شيدا كان سيكي بعد الأباري يتشد عثمان دا عائشة رضي الله عنهما سنباشي الأباري دا هكي ينزو صحابي نيكي رواية حديثي أوزن صحابي تنقوش kuma wajutun biyu suka bashi labari, akwai Usman dan Affan, akwai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun hadu sun bashi labari. Haddathahu anna Abu Bakr ista'azana ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr Siddiq ya nemi iso wajen shiga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, wa huwa muttaji'un ala firashi Aisha. Lokacin da Abubakar ya nemi izinin shi manzon Allah yana kishingide ko yana kwance akan shimfidar nana Aisha, labisan mirta Aisha, yana sanye da wani mayafi na nana Aisha radiyallahu anha, irin zama dai na masu gida, zama na hutawa. To yana kwance akan shimfidar nana Aisha da mayafi na nana Aisha. Mir an ce mayafi ne da ake yin sa da su irin kamar fatar dabbobi. To manzon Allah yana rataye da shi a jikin shi. Abubakar ya nemi izini, yana so ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa adina li abi bakrin sai ce a ce abubakar siddiq ya shigo wa huwa kadhalik manzon Allah yana nan kamar yadda yake yana ki shingidan mayafi ne sanye jikin shi bai gyara zama ba bai tashi ya zauna ba bai nemi karin wani tufafi ba yadda yake haka yace abubakar din ya shigo ko mun san dangantakar abubakar radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin ma da ake a dakin ishi kuma ne mai izini yana so ya ga manzon Allah a dakin ishi a yadda manzon Allah yake a halin zaman gida haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya shigo gida wa huwa kadhalik fa qada ilayhi hajatahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mai bukatun shi to man sarafa sai ya fita yadda yake haka Abubakar ya zo ya zana jawaban shi ga dalilin da ya kawo shi ga abin da yake da bukata ga abin da za a yi ga abin da za a yi manzon Allah ya saurare shi ya bada ansa ya bada jawabi ba tare da ya kare gishin gidansa ba ko yanayin mayafin da yake jikinsa haka aka yi maganar ya wuce ثم استأذن عمر رضي الله عنه سننسى عمر عن خطاب شيما ينمي إذني أنا سويش حديثي نقب ذي قيا منا شنكو سنقر شمبابي دي قرانا إيسك بكو برانا إيسك شبوبا أما دي أبن دي أيكي سو محل شهد أيانا يي إيري إيسك شبوبا وكما ذي إيه كسان شو أبو بكر يا فوشي سيكما عمر هما تاسا بقاتا تكاوش أما دي أبو كلمة ثم وجتكي نونا الترتيب والترخيب akwai tartib dole Abubakar din ne ya fara zuwa sannan Umar sannan akwai tazara ta zamani a tsakaninsu wawu ita ce take tafidul afa ita ce take nuna abin ya faru tare da tare da Umar wa Abubakar ko to wannan ita ce take nuna cewa tare suka zo amma jaa Umar fa Abubakar wannan na nuna cewa ba tare suka zo ba ɗaya ne ya zo sannan ɗaya ya zo amma dai babu tazara zamani tsakaninsu idan an yi amfani da fa'un go kuma tana nufin akwai at-tarahi tafidul tarahi akwai tazarar zamani ta iya zama awa ce awa biyu ce kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne amma dai irin aikin ɗaya ne so sannan Umar dan Khattabi sai mai sai sake neman izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa adina lahu wa huwa kadhalik sai mai izini a yadda yake a haka ɗin yace ya shigo fa qada ilayhi hajatahu thumma sarafa ima ya biya mai bukatarsa Umar dan Khattabi ya tashi ya fice qala usmanu usman dan Khattab dan Affan wanda shi ake riwayar hadisin a gurin shi kuma duk abin da ya faru gaban nana Aisha ya faru ita ma tana bada nata bangaren na labari thumma ta'azantu alaihi ni kuma daga ba sai na nemi izini ina so in shigo aban izini ma akwai tawa bukata din fajalasa Usman yana neman izini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan kishin gida sai ya zauna dakaka sai ya zauna wa qala li Aisha yace da nana Aisha ijma'i ilayki thiyabaki ki tattara tufafinki a jikin ki tabbatar ko ina tsaf kin gama kin tsawa kin shirya amma kaga zuwan mahaifinta bai ce mata ba ijma'i ilayki thiyabaki zuwan Umar ma bai gaya mata ba amma zuwan Usman dan Affan sai ce masa ijma'i ilayki thiyabaki ki tabbatar kin hada tufafi ko ina tsab yaro wannan yana da yakini Abubakar babansa ne baya bukatar ta sanya hijabi ko wani shamaki tsakaninsu Umar dan Khattab yana da yakinin za ta dauki matakin da ya dace amma Usman kar a samu sakaci a samu ba daidai ba sai ga mata lalle fa ki kimtsa Usman ne zai shigo yine ma'anar a Hausa ki kimtsa Usman ne zai shigo ki ya tafi ya kimtsa ya kuma ce wa matar shi ki kimtsa Usman ne zai shigo qala Usman dan Affan yace fa qadaitu ilayhi hajati na gama meka bukata ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to man saraftu sai na fice qala sai Usman yace fa qala Aisha Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace a bayan nafi ta din ya rasulullah ya manzan Allah lam araka fa bi'ta li abi bakr wa umar ban ga ka ba da muhimmanci ba ban ga ka kula ba lokacin da babana da umar dan khattabi suka shigo aka kawai wasale da kakar abu normal kamar ba wani abu da yake faruwa ina take cewa lam araka fazi'ita li abi bakr wa umar ban ka adamu ba irin kana kokari gaggawa ka hirya kai waye musamman ma ga babana ma da yake sirikin ka ko duk ban ka adamu da wannan abin ba kama fazi'ita li usmana irin muhimmancin da ka ba wa zuwan usman dan afan radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna usmana rajulun hayyun yace shi Uthman dan Affan mutum ne hayyun mai matukar kunya a wata riwaya kasirul haya'i mai yawan kunya na amare ya fadi kalmar hayy yana bayyana kunyar Uthman dan Affan yana da kunya matuka da gaske wa inni khashitu naji tsoro ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in adhintu lahu in nace ya shigo wa ana ala tilka alhal ina cikin halin yadda nake Allah ya bulga ilayya hajatahu cewa ba zai iya mai ko bukatar sa gare ni ba wannan shine dalilin da yasa na kimtsa na shirya ai an ga mun halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko mutaji a kwance yake kuma da mayafi ne a jikin sa ba tare da ya gama sa dukkanin tufafin da yake da bukata ya sa ba dan haka da Abubakar yanzu yana da yakinin Abubakar zai iya fada duk bukatar shi ba tare da ya ci damuwa ba Umar zai iya fada duk bukatar shi ba tare da damuwa ba amma Uthman ana cewa shigo yana shigowa yana ganin manzon Allah zai ce dama zuwa ne in gashe ka sai ya fita ba zai iya fada ba sai ce naji tsoro ne in nace ya shigo ya shigo ya same ni kamar yadda nake to ba zai iya mai ko bukatar sa zuwa gare ni ba me zai hana ya mai ko bukatar sa zuwa gare shi ya bada ansa yace rajulun hayyun mutum ne mai matukar kunya to me darasin da zamu samu a cikin hadisi yana girmama shi yasa wasu malaman suka saka hadisin a cikin babin da yake magana akan faralar Uthman dan Affan girmamawa shi amma me darasin da zamu samu dangane da kunya na'am na'am mai kunya ba komai yake iya aiwatarwa ba wani lokacin zai iya cutuwa a dalilin kunyar shi ko to idan kunya ta kai da zaka cutu a bata ko ayi ta wani lokacin haƙƙinka ne amma saboda kunya sai ka kasa yin magana ko ko ba ka da laifi a dora maka laifi kuma ka kasa yin magana ayi ta ko kar ayi ta ayi ta duk da haka na'am to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ayi ta din to me yasa kimtsa mashi din da yace in bai kimtsa masa ba da ba zai iya fadar haƙƙin shi ba to me yasa kimtsa masa dan ya samu damar fadar haƙƙin nasa na shi kadai Uthman dan Affan dan haka sai ya taimaka mashi dan ya samu biyan bukatar shi ko wanda yake nuna cewa halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune ba hali bane da Allah bai san mutum a cikin wannan yanayi haka halin da matar shi take ba hali bane da Allah baya so a samu mace a cikin irin wannan yanayi din amma tsananin kunyar Uthman dan Affan shi zai iya sawa ko da zai cutu ba zai iya biyan bukatar shi ba to ka'idar zamantakewa idan mutum yana da kunya yana da kara kar ayi amfani da kunyar da karasa a cutar da shi kar ayi amfani da kunyar shi da rashin yin magana sa kuma a dora masa laifin da yake ba nasa ba wannan shine abin da ake so mutane su kiyaye idan mutum yana da kunya yana da kamewa to abin da aka san ba zai iya yi ba to kar a bujiro mashi abin da aka san haƙƙin sa ne ba zai a nema ba to kar a nema a taka wannan haƙƙi din ana taimakawa mutum ne a halin sa na kunya dan kar a cire wannan kunyar a gurin shi wallahu ta'ala a'lam sannan yana karantar da kai duk da haka cewa siriki na iya zuwa gidan sirikin shi ko tunda ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yana nan a matsayinsa na manzon Allah mai martabar mai girma bai sauka daga martabar shi ba har yanzu yana daga cikin abin da yake ya kamata mu mai gyara a harkar surukantakar mu eh surukantakar a gurin Bahaushe gani yake duk lokacin da ya baka ya to babu ran da zaka girma ko kai alfarma a gurin shi kuma ba za ka zama abokin hirarsa ba za ka zama abokin zancen shi ba ko amma tsarin musulunci idan mutum ya baka ya to in san samu ne ka zama to babban abokin shi shi yake da riba ko kai kake da riba kowa yana da riba ko idan ta ku ta yi kyau da kai da baban matarka to matar wani lokacin za ta yi garajin za ta ji tsoron kar ta yi ma abin da bai dace ba saboda banda kasancewar ta mijinta banda kasancewar ta mijinta har wayo kuma kamar uba ne dan abokin mahaifinta ne shi kuma babanta zai ji yana da aminci tunda da in an mana ba daidai ba muna iya fintawa mu faɗa to wani lokacin a gaban baban nata za ka faɗa daga tun kan magana a cicira ta ta yi girma sai ya magance abu in kai zai ba hakuri ya ba hakuri ita zai wa faɗa ya wa faɗa so samun kyakkyawar alaka tsakanin sulukai wannan abu ne mai kyau matuƙa da gaske Umar dan Khattabi sulukin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam adalin al-haq Abubakar Siddiq sulukin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam adalin nana Aisha radiyallahu anha Usman dan Affan sulukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalin ƴaƴansa guda biyu Ruqayya da Ummu Kulsum ko daya ta rasu aka kara mai daya yace kuma wallahi da akwai da an kara maka kuma an yi ittifaki waɗannan guda biyun min ajmalin nisa suna cikin matan da suka fi kowanne kyau a wannan zamani haka aka hada masa guda biyu kuma duk tarihin duniya ba wani mutum da ya aure ƴaƴan annabawa shi kadai guda biyu banda Usman dan Affan shi kadai Allah ya tara wannan alfarma din dan haka ko kaji ko ka sanar da wata alfarma mutum ya aure ƴar annabi ya sace kara wata ƴar gidan annabi kuma annabin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san wallahi alfarmar ba kadan Allah ya nufe shi da samu ba to amma duk da haka kuma suna cikin manyan abokan shi ya bada yana abokantaka da wanda ya bawa ya karba yana abokantaka da aminci da wanda ya bawa kuma waɗannan mutum guda uku bai da sama da su a duniya sannan cikon na hudun su Aliyu dan Abi Talib kuma shi ma suriki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Allah ba wanda yake iya tsarawa manzon Allah ya bar duniya wanda ya gaje shi surikin sa ne wanda ya kara gada surikin shi ne wanda ya kara gada surikin shi ne wanda ya kara gada surikin sa ne banda Allah ba wanda yake tsarawa duk yadda dan adam ya kai da tsari da lissafi da wane ne sai ya kare ka karu so danka ya gaje ka kowane ne ya gaje ka kowane ne ya gaje ka da an zo zabe ya ga an baka mamaki to amma da Allah ya tsara mushi sai da aka shekara 30 sulikansa su ne suke irin kujerar da ya zauna kuma su suke hukunci a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan hukunci din da haka wanda yake sun bada ko suna shirin badawa su yi kokari ya zamanto suna da kyakkyawar fahimta tsakaninsu da zatansu ba wai magana ba ce ta kaba da ka zama babba kar arena ka karya zaman toro ne ya shiga duk inda kake heshen magani sai tun kunu a ka rike shi zaman su abokin ka wani lokaci in zaka yi tafiya ma da dan nisa zaka kona mai ta ce dalawa da zo mu je kamar rakiya ma ina so in je Kaduna na kana tafiya kuna tattaunawa akan hanya ana bujiro da matsaloli ana bayanin rayuwa ana samun hikimai da ake wariya sai ga a hankali darussa kake samu cikin rayuwa idan za a dawo sai kai zigege da gayya ɗaya wannan naka ne ɗaya nasa ne amma dai a sati ga hina akai Allah ya bada zama lafiya Allah ya rufa su kuma dai babin da muka yi magana sati biyu da muka wuce ko to ka rike sulkin ka kam ka mai da shi abokin ka ka mai da shi abokin shawarar ka abokin sirrin ka kuma ɗan abubuwan nan na zafin rayuwa kana rage mai zafi in dan mutunci ne dan martaba ne ba zai kokari ya cire maka mutunci bai ya ga maka alfarmar ka zai kokari kuma ya rufa maka asiri ya karanta maka Allah ya sa mu dace so kunya dai tana da amfani sai da ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamba mu Usman dan Affan kuma ya bashi dama dan ya samu isar da bukatar shi ba tare da kunya ta masa shamaki ba hadathana Ibrahim ibn Musa qala hadathana Abdul Razzaq amma Amr an Thabit al-Bunani عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma kana alhaya'u fi shay'in illa zanahu, yace kunya bata taba kasancewa cikin wani al'amari ba bace ta kyautata ni ta gyara shi. Wanda duk abin da za a yi idan an samu kunya, to wannan abin yana ƙara kyau ya ƙara nagarta. Wa ma kana alfuhshu fi shay'in, ba a taba samu alfasha cikin wani al'amari ba illa shanahu fa sayamuna nashi. Daka duk inda matsala ta zo aka sa kunya da sanin ya kamata, za ka ga al'amarin ya zo cikin sauki da izinin Allah madaukakin sarki. Idan al'amari ya taso na rahimin fahimtar juna, wannan yayi ashar yayi zage-zage, wannan yayi ashar yayi zage-zage rahimin mutunci, sai ga kafin a kai ga warware matsalar wahala ake sha. So mutane su zamanto masu kunya, inda kunya tana gyara al'amari, idan an sa alfasha tana lalata ko menene. Allah ya ba mu ikon zama masu kunya da ku. Haddathana Isma'il qala haddathani Malik an ibn Shihab an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra bi rajulin, shi Rasul amana Allah sallallahu alayhi wa sallama, marra bi rajulin ya wuce wani mutum ne, ya'ibu akahu fil haya'i, shi wannan mutumin yana wa dan uwan shi wa'azi akan kunya. Gaskiyawa da tafiya kunya wallahi, yake ce mace sai komai tana kunya, ba ka so ka iya ma magana, an danne haƙinka, amma haka ba yanzu kamar dai zarginta yake. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'ahu, tsale shi, fa innal haya'a min al iman, ita kunya ai imani ce, kar ka zarge shi dan kaga yana da kunya yana da kamewa, ita kunya ai imani ce. Kaga duk da sahabi ne, amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara mai wa'azi, wannan kunyar da dan uwanka yake da akwai alama ce ta imanin shi, aiki ne cikin ayyukan imani yake. Hadathana Abdullah qala hadathani Abdul Aziz ibn Abi Salama an ibn Shihab an Salim an ibn Umar qala marra nabi sallallahu alaihi wa sallam ala rajulin, shi ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani mutum kamar hadisin baya ne. Salim ɗan gina Abdullah ɗan Umar ne, a can aka ce ana abihi, nan kuma aka faɗa Allah ɗan Umar ɗan ƙarara. To manzon Allah ya wuce wani mutum, yu'atibu akahu fil haya'i, yana zargin ɗan uwan shi akan kunya. Me yasa yake da kunya? Har yanzu za ka ga akwai wanda ya haka wani abu kace wallahi ni kunya na ji, za ka ga mutane suna ma faɗa, ita ce mace wannan zamani ya wuce, har yau za ka tsaya kana ji kana gani a dushe ka, ka faɗi yau kai, za ka ga ana zaburar mutum ana ganin kamar bai kyauta ba, ka annahu yaqul, kamar cewa yake da shi, abarra bika, wannan kunyar taka ta cuce ka, wannan kunyar taka ta kawo ma matsala. Wani gurin kuma yana cewa ka annahu yaqul adribuka, haka suka tare waya. Saboda kunyar shi mutum yana cewa wallahi sai inda ke ka, wata kili yana gaba da shi, wata ruwa haka ta kawo, amma anan araba suke abarra bika, kunyar ta cutar da kai. Fa qala, sai manzon Allah ya ce da'ahu talihi, fa innal haya'a min al iman, kunya imani, Allah ya kara mana imani. Hadathana Abu Rabi qala hadathani Isma'il qala hadathani Muhammad ibn Abi Harmala an Ata wa Sulaymana ibn Yasar wa Abi Salamata ibn Abdul Aziz, yanzu sabai ne guda biyu suke riwayar, ko Sulaiman ibn Abi Yasar da Abi Salama ibn Abdul Rahman, anna Aisha ta qalat, mana Aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wa sallama mubtaji'an fi baiti, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwance gidana ko a daki na ko bangare na, kashifan an faqirihi au ta kaiti, ya yaye wani bangare na cinye shi ko na kwabrin shi, ko dai cinya ko kwabri. Yanzu ake da shakku, nan Aisha ce take da shakkun cewa cinya aka yaye ko kwabri, me riwaya ne? To ina kuma ya kamata mu dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaye din kwabri ko? A dalilin bai gyara zama a zuwan Abubakar da Umar ba, inda shi ne ce da zai gyara, amma a dalilin bai gyara ba shi ya samu ka ce kwabrin shi ne ya yi. Fasta'adana Abubakar radiyallahu anhu fa'adina lahu kadhalik, Abubakar sai ya nemi iso ya mai iso ya shigo alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a irin halin da yake fatahaddasa suka tattauna suka yi jawabi ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja yanayin da yake ciki ba sun matsa azana Umar radiyallahu anhu Umar ma ya nemi izini yana so ya shigo fa azina lahu kadhalik ya mai izinin yace ya shigo har yanzu dai wannan hadisin da wancan suna sake tunatar da mu kuma duk yadda kake da isa da gida kake ganin ka isa da in gidan da masu gidan yana da buƙatar neman izini har yanzu akwai dagwalgwalan bahaushe a irin wannan matsala din sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata kusan tara ne na aure a gidan Abubakar gidan ishi amma da yazo sallama yayin ce yana neman izini saboda banda yarsa akwai wata ƴaƴan a gidan da aka da buƙatar ƴan gidan su kimtsa su ba da dama sannan a shigo Umar ma da ya shigo yarsa ce a gidan take aure amma izini ya nema shi ma da buƙatar me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidan su kimtsa sannan a ba shi dama a shigo matsalar Bahaushe shine idan gidan da mata hudu kanwarsa ake aure ko yashi ko kanwar baba shi ko yayan baba shi kawai yana zuwa assalamu alaikum kawai danna kai sai ya kutsa sai ya shiga me ga dare sai a gidan yassa ne ko gidan kanwar shi wannan akwai keta alfarmar gidan matan aure kuma yana da gurin da har yanzu Bahaushe baya iya magana saboda Bahaushe baya wa junan sa uku in kai magana za a zage ka sai ka fiye kishi ka fiye tsanani ba ka son zumunci ko kai shiru kai maraba kuma Allah ya kona abin shi eh tunda ai kishi ne ko duk wanda bai da kishi tabbas sai an kona shi ko shakka ba na in dai ba ka da kishi ka tabbatar kana cikin hababu jahannam kiraran da za a wa wutar jahannam fetur da su da ku za a iza wutar jahannam Allah ya tsare mu so ka'ida shine in ana da ya a gidan ko kanwa ko kanwar miji a uwa ko kanwar uba ko wane ne in ka zo ka yi sallama irin yadda kowa ke in ka yi sallama ka faɗa ni ne wane kanan wanci ko yayan wanta ina so in shigo su kuma sauran matan gidan su ji tsoron Allah su kare martabar mijinsu su kimtsa sannan kai kuma sai ka shiga wannan gida din kuma ka shiga ka yi bangaren ta kai abin da ya dace a bangaren naka ka fito wannan shine adalci shine zamantakewa sannan in a gidan ya ƙara girma wata ƴaƴan masu gidan sun girma in wannan ya kace to ƴaƴan gidan fa wanda ba ƴaƴan kanwata ka wasu menen ka ne ba mu haro aka bane so zan da buƙatar duk inda yake da martaba da abin da ya kamata a kare wannan martaba din yanzu dai ga Abubakar Siddiqi tsoron Allah ne da imani ai bana ji daga manzon Allah akwai kamar shi to amma duk imanin sa bai ba da damar a ce masa ya shiga kai tsaye ba dole sai yayi sallama ya nemi izini an ce ya shigo sannan ya shigo bayan Abubakar ba wani mai imani wannan shine imanin ahlus sunna sama da Abubakar Siddiq sai Umar ba dan haka Umar idan yazo sai yayi sallama ya nemi izini an ce ya shigo sannan ya shiga haka duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka wa masu imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli sai kun yi isti'nasi kun kwa ƴan gidan alamun ga kunan tafi sannan kuma kun nemi izini kwankwasawa ne za ku yi ƙararrawa ce a kofar gidan kofa ce za a doka hon ne za ku yi na mota abinda zai zuna alamar cewa wane ya zo wane yana kusa sannan kuma sai a yi sallama irin wadda addinin musulunci ya yi idan an amsa sallama sannan ka nemi buƙatar in shigo ko kar in shigo wani haka ake da buƙata in kai ɗaya biyu uku ba a amsa ma ba ka juya haka aka yi da sahabi ina ji Mughiratu bin Shu'ba ne da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya zo gidan Umar ɗan Khattab assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah uku duk da tazarar da ya bara tsakanin shiru ko sai ya juya ha shi kuma Umar ya ga an masa sallama ya katse abin da yake ya katse uzurrukan sa ya kintsa ya fito yana ba kawai ga mutum ga yi sanya ne sama mai sallama ta ga yi kan aka ta juyo da shi aka je da sauri aka juyo da shi ta dangana kaman sallama kuma yana fito kuma sannan ka juyo hanya ka tafi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-istidalu thalas wa illa farji yace sallama da neman izini sau uku ake idan an maka to in ba amma ba ka jiya wannan yasa nabi yace kuma sai ka ce manzon Allah inji Umar bin Khattab bai san cewa ba shi an yi hadisi in an yi sallama uku in ba ba da izini a juya ba shi yanzu yake jin karatu yace kuma yanzu ka danganta magana zuwa ga manzon Allah zai yake yanzu ya masa laifi kuma ya ƙara sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin laifi sai ce to wallahi ko ka kawo hujja manzon Allah ya faɗi ko isa amma bulala a garin Madina sai ifan Allah kuma aiki ya same ni kenan da nan ya ƙara sa unguwar Banu Salama sai ce dan Allah na a cikin ku akwai wanda ya ji hadisin sallama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace neman izini sau uku ne ɗan gurin kowa kalli kowa ce mu nan duk kowa da labarin hadisin amma ga yaro nan ku je ma shaida a gaban Umar dan Khattabi don gwar kowa sani ɗan islamiya ne ko da aka ji aka tabbatar masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas shine ya faɗi wannan magana in an nemi izini sa uku ba a bada dama ba mutum ya ji kuma kare tambaya me ya faru kuma kada in an faru bayan kwana ku haɗu ka ce ni dan shekaran da nazo ne sai sallama wai lafiya so kai kuma ya baka labarin hawo mai hana bai an sallama ba na'am so shi da tsarin musulunci za ka ga gaskiya inda za mu bi shi akwai tsafta akwai gyara amma shedan ne yake kumbura mana kai sai ya sa mana girman kai sai mu ki karfar abin da yake shi ne daidai kowane ne a gida naka matsawar ka tabbatar ba naka bane kadai a gidan sauran suna da haƙƙi shi mai gidan yana da haƙƙi ƴaƴan mai gidan suna da haƙƙi a yi sallama a matsayinsu na musulmi a nemi izini a tambayi shiga sannan a shigo kuma sannan lokacin da za ka zo da abokanka har wa yau idan yarka ce a gira da ka yi sallama assalamu alaikum da abokanka kawai a dannu gaba ɗaya sun haɗu in ka nemi izini ka faɗa ka ce ni da abokaina ne muka zo mu gaida shi kaga kenan shirin da za ta yi a matsayin na ɗanta daban shirin da za ta yi akwai abokan ƴaƴanta su ma har wa yau daban ana cikin tarbiyyar da lalle-lalle sai mun sa ka kuma muke karantar da ƴaƴanmu da innuwanmu irin waɗannan tarbiyya ɗin su ma ta in an yi su yi gyara su ma zan su yi gyara iyaye ma za su ke sa ido in ka aika yaro ka gaya masa in ka je ka yi sallama in ka yi sallama ka nemi izini in ka yi kaza a yi kaza yana cikin abubuwan da ba mai ko da mun tura yaro islamiya zai wahala a masa karatu dalla-dalla je gidan wani amma in ka je ka kwankwasa kofa ka yi sallama sannan ka tambaya ka shigo ko kanka shigo to wannan karatun zai dauke shi sama da malamin ya masa an abi hurairata radiyallahu anhu qala eh wannan na kai ba sai ai hekara goma bai ma gane ba bai ake nufi da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan akan makarantun ahlus sunna ma an kaje sauran karatun ana yin su ne kawai hasan ne kafin aje a haukan munbari ko eh na watan ya kama na wa alaikum assalam eh to bara in mun zo fage tambaya sai mi ko kuma karasa hadisin ba na'am summa sa'adana uthman sana uthman sai ne ni izini radiyallahu anhu Allah yarda da shi fa jalasa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi ya zauna da tata wa sawwa thiyabahu ya daidaita tufafin shi ko ina da ko ina tsaf ya tumsa qala muhammad mai riwayar muhammad yace wala aqulu wane ne muhammad ibnu abi harmala sai yace wala aqulu fi yawmin wahidin ban ce muku fa duka wani abin ya faru ne a rana daya eh da zuwan abubakar da zuwan umar da zuwan usman karo ne dauka duka a rana daya ya faru amma dai abu ne ya maimaitu kuma a yanayin iri ɗaya mai mai fito fa dakhala sai Usman ya shiga fa tahaddasa suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lamma kharaja qala yayin da ya fito sai yace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me cewa qultu anan gurin Aisha radiyallahu anha dakhala Abubakar ya shigo fa lam tafu a tahashsha ba kai masa bushasha ba ba ka saka masa fuska kai haba-haba ba walam tubalihi kamar ba ka damu ma da zuwan shi ba thumma dakhala umar ya shigo falam tahasha kima baka saka fuska ba kai haba walam tubalihi baka damu da shigowar shi ba yanzu dai ka tashi yayi kenan ko baba na ya shigo banga kai haba banga ka damu ba banga ka mike da gudu baka je ka dauko shi wannan har yanzu in kai an yi fa idan matar mijin baban matar ka in yazo gida matar ka tana kallo a zakai ai baba na zo ran kaza ina kallon ka in ba ta ga mama ma tana kallon ka so ita ma da Aisha ta kiyaye baba na ya shigo ga abin da kai baban Hafsa ya shigo ga yadda kai thumma dakhala Uthman sana Uthman ya shigo fajalasta ta zauna wa sawaita siyaba ka gyara tufafinka kala sai yace har yanzu fa an dan dana abin ko wannan saboda mijin ayyanka ne wallahu alam dalalta wa sawaita siyaba kala sai manzon Allah ya ce da Isa ala astahyi min rajul tastahyi minhu al malaika yanzu ashe bana ji kunyar mutumin da malaiku ke jin kunyar shi ba Aisha Isa an farko Umar Uthman dan Affan saboda kaidar musulunci al jazaa'u min jinsil amal irin yadda kai haka za a fata ma yadda yake da kunya to haka Allah ya sa mala'iku suke jin kunya shi ina da yakinin Allah da Allah ya sa mala'ika da take ji kunya dan Allah da nahai to su duk inda mala'ika yake yana jin kunyar Uthman dan Affan yace to mala'iku ma da ba sa gani baya ganin su kunyar Uthman dan Affan yanzu ashe Aisha bana ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunya ba wannan ya ishe shi alfarma ya ishe shi alfahari a bani labari mala'ikun Allah suna jin kunyar shi dan haka kenan arziki na kunya kamar yadda muka faɗa a wancan satin arziki ne da ya dace mutane su neme shi idan Allah ya maka kunya ya ma jari ka rike ta wallahi babban arziki ne in kuma aka cire maka kunya aka ce fas na'ama shi ita kai duk abin da kake so kamar alama ce ana zare gaban ka na gobe a kiyama so alamar mutum yana da imani alamar mutum yana da rabo alamar yana da girma a wajen Allah madaukakin sarki shine ka samu wannan mutumin yana da kunya duk inda bai dace ba Allah ya ganka kar a ganka inda bai dace ba ɗan unguwarka da abokanka na addini su ganka kar a ganka irin wannan guri din ka zama mai mutunci mai kara mai kunya wannan shine abin da ya dace ina ga shine karshen babin haya'u kuma ina ga akan sa za mu kwana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya fane mu da shi wanda yake akwai kuskure da gyara ubangiji Allah nuna mana dan mu gyara kuskure mu aiki da abin da ya dace kafin karanto tambayoyi ranar yau kenan bayan tashi daga karatu Allah ya kaddara ɗaya daga cikin iyayen mu Alhaji Usman Ayyuka Allah ya mai rasuwa yau yake cika kwanaki 7 da rasuwa ɗan uwan shi da iyalan shi muna addu'a ubangiji Allah ya ba su hakurin karɓar wannan rashi din shi kuma Allah ya ji kai shi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ya zamanto mutuwa hutu ce a gare shi abubuwan da ya aikata na alkhairi Allah ubangiji ya saka mai da su da mafi alkhairin su kurakure da yake da akwai ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mashi Allah ya kankare mashi Allah ya ɗaukaka matsayin shi sauran iyaye da suka rasu da sauran abokai dukkanin al'ummar musulmi muna addu'a ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya kyautata karshen su mu da muke raye ubangiji Allah ta tsare mana imanin mu ka raya mu akan imani a bisa abin da ka yarda da shi ka amince a bisa tsarin manzon Allah da ka turo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karbi rayuwar mu muna cikin masu imani ka mai da mu muna gare ka muna masu cikakken imani da yarda a gare ka Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka ji kan mu tambayoyin su ne kamar haka assalamu alaikum Allah ya wa malam albarka amin Allah ya amsa Allah ya sa malam a gidan aljanna Allah ya sa mu baki daya Allah ya sa ga gida na janata malam tambaya ta ita ce yaushe ne za a koma wa'azin masallacin Muhammad Tasi'u to idan wa'azi ne za a yi ranar Lahadi insha Allah ta'ala ɗaya daga cikin hakimai da za a nada ina ji majidadi ne ya buƙaci cewa a gabatar da wa'azi a bayan sallar la'asar kenan na ranar Lahadi din haka da izinin ubangiji za a gabatar da wa'azi ranar Lahadi mai zuwa a masallacin Muhammad Tasi'u na'am na'am a karanta na rubuta a karanta abin da yake rubuta ne na karanta kuma ina ba da amsa daidai da abin da na gani a rubuce wata kila da yake da tambaya kun yasa yake tambaya ku eh insha Allah akwai wa'azi ranar Lahadi a masallacin Muhammad Tafi'u ana gayyatar kowa da kowa kuma majidadin shi ya tsara kuma za a yi karatun insha Allah ta'ala da zaman to nasiha gare shi da sauran wanda suka karbi na din sarauta da kuma addu'ar Allah madaukakin sarki ya agaza musu su ba da gudunmawar da ta dace akan mukamman dukkan aka nada su ana gayyatar kowa da kowa insha Allah ta'ala ranar Lahadi din idan kuma komawa karatu ne na masallacin Muhammad Tasiu na sifatu salah insha Allah ta'ala a cigaba da mun kai eh an kusa koma da izinin Allah na Allah kara malan imani amin menene hukuncin macen da mijinta ya mutu ya barta da ciki sai ta haihu shin za ta yi taka ba sai ta kare macen mijinta ya mutu da safe ta haihu da yamma da daddare a ya daura mata aure da wani na ai ba wata jini ya dauke aure ne da ba zai tabbata ba sai jini ya dauke amma duk matar da mijinta ya rasu ya barta da juna biyu tana haifa juna biyun ta shikenan ta gama Allah dan Abbas ne yake da bambanci da wannan ko dai ta yi iddar wata hudu da kwana goma ko ta haife da cikin da take tare da shi sai ce ka'idar hi ne ta'taddu bi ab'adil ajalain za ta yi idda da ajalin da yake shine mafi tsawo mijinta ya mutu ya batta da ciki sai ce ta yi iddar wata hudu da kwana goma idan za ta haihu kafin wata hudu da kwana goma da haka idan ta haihu a yau ko gobe ko jibi ba ta kare mai takaba ba sai ta cika wata hudu da kwana goma saboda shi ne tsawo to dan kar ya rike kuma a samu hujja akan sa sai ce a yanzu kuma idan ta yi wata hudu da kwana goma ba za ta haihu ba to har yanzu takaba ba ta kare mata ba sai ta jira wataƙila yau suka kwanta yau cikin ya shiga kuma a yau din ya mutu kaga idan aihuwa za ta yi wata nawa za ta yi wata tara sai sai to za ta jira ba za ta kare ta kaba ba sai ta cika wata tara sannan shi ne ta kare mai ta kaba shine sai ta taddu bi abadul ajalin wanda ya fi tsawo shi za ta dauka in haihuwa ce ta fi tsawo shi za ta dauka idan kirgan kwanaki ne yafi to kirgan kwanaki za ta dauka wallahu ta'ala a'lam akwai takarda assalamu alaikum malam dangane da neman izini menene hukuncin da yake zuwa wajen budurwa amma bai nemi izinin iyayenta ba eh kaba ce daiwa ana nan ana yin ta ko eh yanzu na magana ne a shiga gidan su budurwar ba zan ce da budurwar ba yanzu akwai hanyoyi da yawa da ake hadu ai ba tare da an nemi izini ba kowa dole bai an je kofar gidan su budurwa yanzu ake hira da ita eh kawai dai abin da zamu iya cewa shine istaqillah ai to makunta ka ji tsoron Allah a duk yanayin da ka samu kanka yau he kage yaro ne a kofar gidanka zaka ce kai waye kawo ka tafi ka bar nan gurin ka in sake ganin ka wannan ka gan shi kenan amma za su iya haduwa a yanar gizo wa inna awhana al buyuti ko da baitul ankabut mafi raunin gida kuma shine gidan gizo-gizo ko me yasa Bature ya wa yanar gizon suna da yanar gizo wallahu ta'ala alam zare ne dai ga hinan ya hade duniya ya sa suka ce masa menene world wide web ko saka ce da ta hade duniya amma irin ta gizo-gizo za a dogara da ita kuma za ta yanki haka ne ko ba haka bane wallahu ta'ala alam Allah kada ya san me yasa suka zabi yanar gizon da zamanto shine abin da za su yi mata saboda sauran saurin yankewa ko sai kun dogara da ita ana albahi sai kun je banki kun je ru eh ganda accountancy suna karta akan computer sai aka yi ba network sai kun zuba a duk jawabanku kun zuba jawabanku sai a ce maka virus ta cinye ko ba za a iya sa an samu matsala tsakanin saba da wane ne an cire alhim dai abin da yake kwasar mu shine ko a yanar gizo ko a facebook ko a whatsapp ko a ina ne ita yarinya ta ji tsoron Allah ta tsare tarbiyar gidansu shi saurayi ya ji tsoron Allah ya tsare tarbiyar gidansu sannan bai dace ba a hira da budurwa a fata mata lokaci sai da sani ɗan gidansu naga yakka ina so mu tattauna da ita babu lifi wannan kuma baya nufin fa duk wanda ya nemi izinin ka sai ka aura masa har yana daga cikin kurakuran da muke a neman izini idan mutum ya zo ya nemi izinin ka zai zance da yakka dauka kake shikenan ahikenan alhamdulillah Allah ya kawo ni ba haka bane ba idan suka yi hira daya biyu uku hudu sai ka kira wuta wannan ya zo kun tattauna da shi me kike gani sai baba dai muna dai nazari to dan saurara mata ba ta gama yanke shawara ba aka sake kira shiru aka sake kira zai ce to ina ga dan ba wani izini ta ce to a ga wancan kenan ya fita daga lissafi ko shi da ya zo daya biyu uku ya ka daina ganin ka tace ni ina ranan ta ce wallahi dai tun ranan da ya zo dai muka hira bai ƙara zuwa ba to ka san ansar kenan ya hangu ba lalle bane hakan ya cimma ruwa ta hangu ba lalle bane hakan ya cimma ruwa in wani zo sake neman izini sai a bashi kuma tunda neman izini ne babu laifi Ahmad yazo ina so na ga yarka wannan falleliyar ina so a ban izini ka ce babu laifi Idris yazo babu laifi Aminu yazo ba laifi wane ne yazo ba laifi ka iya ba mutum biyar mutum shida mutum bakwai izini a lokaci daya babu laifi kowa su zai su tattauna da ita su yi hira bayan kwana hudu biyar ka ce ni a cikin waɗannan waye yafi kwanciya a ranki sai ina ga Idris dai gaskiya ina ga min wannan ahlus sunna ne wallahi kuma ustaz ne sunna ina ga zamu daidaita ko ka jere suna ya labarin Ahmad tamaki ya Ibrahim shiru ya wane ne kaza ya Idris tutu hidda ta ga daki da gudu a hikinan Allah ya aure da shi saboda ka dukkan wannan sauran shidan sai a taka musu birki wannan din sai ya ci gaba da zuwa sannan idan ɗaya ne ya nemi izini ya fara zuwa kuma sai aka fuskanci ta raja'a da shi ta ba da hankalinta a kan shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma haramun ne a sake ba wani izini ya sake neman izini a kan shi la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi wa la yasumu ala sawmi akhihi kada ɗayanku yayi hudubar neman aure a bayan hudubar wani kada kuma yayi tayi a bayan tayin wani inda hudubar take haramta idan an fuskanci daidaituwa a tsakaninsu amma yanzu yana yi haƙi ne makaman ba su gama ƙarewa ba kuma yarinya ba ta gama tsaye da hankalinta ba babu laifi wani zai baje kolin shi amma in ta gama karɓar shi to haramun ne wani shi ko ta Facebook ko ta WhatsApp ko ta Twitter ko ta ina ne mata zance haramun ne bai halatta ba amma idan cikin fafutuka ne babu laifi haka tayi babu laifi dan wani yana cikin kaza da kaza kai ma ka tsoma bakinka cikin tai amma abin da yake haramun shine idan alamu sun nuna an karkata za a sallama mashi anan inda har kai yake haramta amma yanzu muna da wani abu da har kamar wata mugunta kana kai kasuwa da ka ajiye ragonka wani hege yana zuwa da ya matsa za ta yi 40,000 zai ce 13,000 in kaza ga yaka zance ana magana waye yake magana kai ma kai ta babu laifi a taya sha uku ka taya to ni na taya 19 eh magana mai dabbar ni mahaukaci ne wani ya zagaye ya akai a ce wani ya taya 13 wani ya taya ga sanan suna tsaye suna shawara ce ni na ta 25 babu laifi ana yi amma inda ake ba a yi din shine an taya 37 me abin ya ji a ransa zai faida dillali ya gamsu za a faida an koma gefe ana tunanin bara a karbo kudin sai wani lallabo ya ce to ni ina ganin sawafa zan iya bada 50 to wannan haramun ne idan an samu alamar karkatuwa da saidawa wannan wani baya ƙara tai amma idan ana cikin yi babu abin da zai hana su wata kan inda duk da wannan karantar a kasuwanni da yawa mutane suke kai dabobin su wala ba za a cutar da su ba wani sai ya kai ragonsa wani shege ya zo ya matse tun daga safa har magariba zai yi 60,000 sai a bar shi da 30,000 ko 40,000 babu yadda zai kuma sai ta matse dabbar in kake sai da haka dawo da ita gida sai ta yi jinya ta sace uku kafin ta mai da abin da aka rasa a ciki babu laifi kowa zai iya cewa saboda me ba abun haramun bane ba ba abun wahala bane mutum ya shekara yana kanka kuma kun san abin zai nufi a wulakanta mishi inda ba a yi idan an samu karkata a neman aure to wani baya shigowa in an samu karkata a wajen tayi an karba za a sallama anan ne wani baya shigowa muna da kurakure da gyararraki a guri da yawa abin da yasa ba ma kaiwa ga cinhi ne ba ma zuwa wani mankara ko kuma ba ma tabbaya kan mu shiga kawai dokoki na gaba su muke riki a dillali da ya ce an ta hikenan ko ana magana hiken har sai haramun ne kawai kada su riki ba wanda yasa haramun ne har sai idan an gamsu da tayin ana da alamar za a saida anan ne za a hana ina ji cikin kisar magabata akwai wanda zai tafi neman aure yace in ka je a ce ana neman aure kafin ya je wani sake tura shi kuma a haida ma shi ma yana da bukata daidai duka uku ya bace bukatar ina ji a cikin hada dan sa ko yace dana wani ya ga yarka ta masa yana son ta ko bisa amana yana da addini da mutunci da kaza wata kila inda wani adabanta can ka faɗa ka sai kuma wallahi yaron akwai yan wasa daga yake yana akwai alhaji wani yana da kaza kuma ana ma tsammanin his excellency shi zai wa commissioner kuɗi aga ko wata faɗa alherin sa ko sai ni ma da suka turo dama da nawa sakon ni ma ina cikin masa to kaga inda haramun ne duka uku ba za a hada su lokaci ɗaya ba so saboda haka yanzu sai a kirawo waɗannan samarin duka sai su tattauna tsakanin uwa da uba da ƴaƴa a ga me mafita haka wata baiwar Allah mijinta ya sake ta bacin sun rabu ko ya rasu da ta yi idda ko kuma mijinta yana rasuwa kwana kaɗan ne nake ji sai ta aiki ta caɓa ado tana fito an sabi ya ce koma kwanan nan da rasuwar mijinki za ki zo ki caɓa ado ki caɓa ta ce na aihu kuma ina gana ƙare idda ta ko kuma karin caɓa su a kisoshin guda biyu a takaice dai ita dai wannan da ta ƙare idda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na gama idda ta amma ina da manema guda uku wanda yake son tabbatar maka cewa ba a hana haduwar manema yace akwai Usama bin Zaid ina ji akwai Jaham akwai kuma waye ɗayan na akwai Muawiya yace waɗannan mutanen guda uku sun fito neman na wa kaga ya kamata an aura kuma kowa sun hira da ita kuma kowa ta ji arasa ta rasa wa za ta zaba sai to dai hira Jaham bai mutun ne mai yawo ko in ya zagaye duniya sai wata uku hudu bai dawo ba dan Lagos ne da ya hau kan titiri aka zoga wai ta buga wai ta da barakaru he da simple sai sanu ba za mu kara samu sa ba ya kusa dawowa sai dauka haibi da kirro sai wala ba ta fadi zai kusa dawowa gida kenan to wannan akwai yawo da aka kina da miji kamar baki yace wani kuma yace ina ji yana da dan kankamo akwai rike hannu war gani kudi ba za ki kaiwa kasan akwai wata haka za su ga in sun gakkyaro a titi ya hau mota ya sa riga ya ka za su dauka kamar haka ne in zai ga gida su matsa ya duka matsin gau ta yi wallahi bata isa ba in kirga kudin haka da ta haigo daki sai tura haya rufe wani sai karfe uku na dare ta tukuna ga kai yana warewa idan asuba ta hiyar matse shi kenan kawai rike sarbinsa ai kwana yana tazbihi ba abin da za ta gani su mata to akwai ruko za ka ke ta kasan wannan yawo wannan ruko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maganganu suke kamar nan atanci ne ko amma yasa aka ce to a gurin neman aure duk abin da aka faɗa ba gulma bane in gaskiya ce wane yake son aure na ace gaskiya wannan nan yana da matsala me matsalar shi sai wala in ya aura bayan wata uku zai saka to ko ya ji in yayi fada ba wani abu da za a yi wane yana neman aure kar a bahi me yasa ki aqidar sa kaza ce in ya ji haushi ya bari wane sai barawo ne wane kaza ne kowa a faɗi gaskiya da gaskiya in ba ka so ka bari yace amma ina baki shawara ki auri Usama ce Usama kuma ita kamar ba shi ne zaɓin da take so ba a wannan mutanen masu abubuwan abun a gani a nan take so yace ki auri Usama ita ce to sai ta ɗauki shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗauki Usama ƴan kwanaki kaɗan ta ce sai gani ni ce nake masifar kishi saboda na ga alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango so babu laifi a iya haɗuwa samari a neman aure a iya zuwa haɗuwa a haɗu zawarawa a neman aure duk wanda aka karkata aka gamsu cewa tana son sa ta aminta da shi da kuma kowa sai ya ja da baya sai a barwa alƙon Allah iko amma idan bata karkata ba babu laifi kowa ya kai bararsa wanda Allah madaukakin sarki ce maka shine mijin da za ka aura mallan sani na ji ka fara magana sai ka daga murya na 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 eh shi yana tambaya ne idan an yi rashi zaka tada gidan rashin kamar mata wajen 100 a ciki kuma maza za ka suna ta tururuwa wajen shiga gidan wajen ta'aziya me abin da ya kamata a yi ko shine tambayar to duka bangaren suna da bukatar gyare-gyare ne gaskiya tarewar matan su kansu a cikin gidan ba a ba su hurumin su tare din ba sannan shigar mazan su ma ba a ba su hurumin ba ba a kace yake abin ba wanda ya kamata ya shiga saboda dalilin da yasa zai yi wa matar ta'aziyya shine ya kamata ya shiga ko wanda suke ahalin gidan shine ya kamata ya shiga sauran matan din dangantakar su idan sun zo sun yi tasu ta'aziyyar kamata ya bar gida wanda yake dole za a buƙace shi dole shi za a wa wannan shine yake da buƙatar ya zauna so a bangaren mazan da suke shiga akwai kuskure a bangaren matan da suke zama akwai kuskure abu ne za a dade gaskiya sai a yi ta yi a hankali Allah madaukakin sarki zai taimake mu za a kai gurin da za a gyara din insha Allah ta'ala amma shi kansa har zaman na maza tattaunawa ce har gobe babu ittifaki su kansu mazan ya halatta su zauna barantana matan an wanda suka bada damar ya halatta a babu maslaha suka bada da irin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an yi sutura duka kowa ma zai halatta sutura kowa da kowa ko karfe uku dare za a yi kowa zai ji saboda haka daga an yi sutura a makabartar tare za a yi komai tare za a binne tare za a yi kaza duk za a gaisa shikenan Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa da an dawo kowa ya wuce uzurin shi to amma rayuwa yanzu ba irin wancan ba ce watakila wani yana Lagos wani yana Kano wani yana da kaza kuma dangantakar ta yi faɗi matuƙa da gaske so idan ka ce ƴan uwan mamaci kar su zo su zauna to da yawa za su zo don yi musu ta'aziyya a ina za su same su so wannan yana Kano in ya zo kuma da ya ta'aziyya zai sake tafiya Kano ya sake tafiya Kaduna ɗayan yana Abuja ɗayan yana kazaya za a yi sai a ga kamar akwai nau'i na kallafawa sannan kaddara ma duka a garin suke ba ma ke kowane unguwarsa daban ko a cikin kuma ne ɗaya yana ɗan ta noma ɗaya yana Zango ɗaya yana kan Tudu ɗaya yana ƙofar Arewa ɗaya yana layout ɗaya yana ala ɗaya yana filin sukuwa ɗaya yana ina ne ya za a yi in ka ce ka bi kowane ya ga akwai nau'i na tallafawa sai malamai suka ce saboda yanayin rayuwar ba irin ta da ba ce a ba da dama waliyan waɗanda suke na mamacin su zauna a guri ɗaya don a sauƙaƙa wa al'umma kuma dai wallahi gani mu shahidai ne in ka zo ta'aziyya ka tadda duk wanda ya kamata kawa ka gan shi a gurin sai ka ji daɗi a ranka ka ce wallahi na ji daɗi kowa ma na same shi sai suka ce to dan wannan maslahar a ba da dama waɗanda suke waliyan nata su zauna kuskuren da muka gyara gyarawa shi ne da suka ce ya halatta suka ce amma bai halatta ba daga gidan mutuwar a yi abinci a kawo wanda suke zauna a gurin sai dai a yi waje daga wajen gidan mutuwar a kawo amma daga gidan mutuwar a yi a kai wannan bai halatta ba to yana da buƙatar mu gyara kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi rasuwa a gidan Ja'far sai ya bada sanarwa ce isna uli ali ja'farin ta'aman fa innahum asabahum ma yushghiluhum iyalan Ja'far sun samu kansu cikin wani yanayi ku yi musu abinci da haka mutanen unguwa haƙƙin su ne a yi da safa a kai a yi da rana a kai a yi da daddare a kai wallahi da idona na gani a gumal ana kai abinci gidan mutuwa juyawar abun ba da dadewa ba ne so kenan tunda mu ne muka juya abun mu ne za mu sake juya shi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an bawa mutum rashi wallahi yana da masifar tashin hankali da dumo cewar da babu irin a nan garin muna karatu a ajin mata sun ban labari akwai matar da aka yi mata rahi ta dinga kuka har sai ta gane akwai matsala ta ce ta rantse da Allah ba ta da kwayar abinci kuma dole ne sai an yi kar sai wata ta mata karo tace to kice ni ce kazan ki taho gidana anan za a yi kaza da haka Allah madaukakin sarki ba ta kariya amma ba za ta iya koma garin su ba saboda duk duniya ba abin da ta mallaka kuma dole sai ta bada kuka take na masifar ya ba ce to kage kenan da rashi za ka ji da radadin abin da ta rasa da ciwo ko kuma da kokarin ciyar da mutanen da suke zaune to ya kamata mu gyara tarbiyar mu gidan da aka ware shi su ya kamata a tausayawa a lura da halin da suke ciki wallahi duk wanda ya rasa uwa ko ya rasa uba ko ya rasa mata ko ya rasa miji wannan ya ga tashin hankalin da ba wanda ya ga irin nasa wallahi ba wanda ya ga irin nasa so ka bar shi da wannan masifar kai ta ishe shi kuma kai abincin ka kawo masa wallahi da yawa ba za su iya ci ba barantana kuma a ce su za su sarrafa abincin su kawo muku so da yawa da ina faɗa mu da kanmu mu muke takura kanmu mu gallaza wa kanmu a auratayya mu takura kanmu a mutuwa mu takura kanmu a biki mu takura kanmu a suna mu takura kanmu kuma ba wanda yake so a ce an samu sassauci ta gurin shi mutane ko za su iya wani lokacin su ke cijewa su ke dagewa sai a rika samun gyara za a zage ka a ce dan izala za a zage ka a ce marowaci za a zage ka a ce kaza amma idan ka yi dan Allah Allah madaukakin sarki zai baka lada in an ce ma marowaci wata ran Allah zai nuna kai ba marowacin ba ne in an ce maka baka da kaza Allah zai nuna mai kazan ne kai dai kai dan Allah shi kuma wallahu ya tawalla salihin Allah ne yake daukar nauyin salihan bai sai ya gyara musu abin da nake so dai in ce shine wanda bai kamata ta zauna a gidan mutuwa ba bai dace ta zauna ba a bar waɗanda su ya kamata a shiga a wata aziyar to wanda kuma aka yi mata rahi tana da buƙatar a shigo a yi mata ta'aziyya za ka tadda ta kimtsinta ba irin na sauran matan bane da abin da bai shafe su ba ita za ka tadda ta a cikin mutunci da hijabin ta da komai a zaune yan bikin mutuwa za ka ga su ne suke gefa suna hewa suna ceta ado suna nuna kwalle da take jikinsu to kaga a irin wannan halin ko da an samu wanda zai kamata su yi sai shiga ba za a ga wani abu da zai ɓaci ba ko ake cewa ku gyara ana tsallaka matan mutane ana kaza suna kare kallo da waye suka shigo duk bai dace ba in ta zo sau ɗaya ta zo sau biyu ita da Allah zauna ki tarbiyyanci ƴaƴanki ki adana mijinki wannan shine abin da yake miki alkhairi dai a wasu mata a zuwa jarabar gidan suna da gidan mutuwa duk a namaza su suke jahohi kuma suke shiya Allah ya samu da su na wa alaikum assalam na 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 eh idan an ba wa yarinya dama ko mutane su yi zance da ita a cikin wanda suka zabo sai mijin ko mahaifin ya gamsu cewa wani bai da tarbiyya bai hada zuriya da shi ba wannan wajibin yarinya ne ta hakuri da zabin ta ko zuwa ga zabin mahaifinta yasa musulunci ya sanya alwali a kan harkar aure aka ce bai halatta ba mace ta aurar da kanta ko ta aurar da wata bai yin hakan mazina ce ya ce duk matar da ta ce na zaɓa wancan ni nake so in zauna da shi wani da ya ka ɗaura min aure to ai ba ta da alwali ki ne ta ce aure ko to matar da take wannan karo ce haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara so in kuma an bi mata bangaren uban ba lalle bane a zo ga haka ya tambayi uban kafin ya hira da ita sai ya bincika ya gano sai ya ce a'a kake hira da ita an gama in kuma ya munafurce shi ya zo ya hira da ita kuma ta zabo ya ce a'a wajibin yan neta gamsu a kan a'a matsayar dalilin da ya bada dalili ne na addini ba dalili na san kansa da kansa ba shi yasa aka ce dole sai an bada alwali saboda ba kowa bane yake so ya hada zuriyarsa da gidan wani idan ya auna yaga in an haɗu za a ce mai mutunci yana da ƙasa yana da kaza yana da kaza al'amuransa da girmansa zai zibe yace a'a ba wanda yake takura shi a bar shi kuma lokacin za ka ga idan uba ya ci je sai ba zai ba da yarsa ba wani abokin sai ce to shi a zo zai daura ai ya isa da shi hau bai dace ba irin wannan a bar uba ya zaɓi wanda ya kamata ya haɗa zuriya da shi yasa musulunci ya ajiye ma matakan na alwali idan mace tana da uba ba wanda zai aurar da ita sai ubanta idan ubanta ya rasu aka ce ba wanda zai aurar da ita sai ɗanta dan da ta haifa idan zawara ce saboda duk duniya ba wanda zai ji tsoron kada aibu ya same shi ta hanyar yarsa kamar uba ba kuma wanda zai yi mutukar kishin uwarsa kar wani abun kunya ya same su kamar da kuma ina ji kaman ma da ya fi uba wallahi da haka wani lokacin in kaga ana artabu tsakanin uwa da yaya abin da yayan suka hango wani lokacin wanda ya lallabo ke miki dadin baki yayan sun sanyi a titi umma za ta aure kaza da kaza suka ce gaskiya umma ba mu yarda ba babu laifi a zauna a baje ta a fefe me yasa ba ku yarda ba baban ku kadai kike gishi ga musu gaskiya zan faro magana ku bari kaga shikenan an wuce a abin da yasa ba mu yarda ba wannan da zaki aura kaza ne da kaza ne yana da matsala kaza bai da mutunci bai da kaza iko musulunci idan ataku man tarzauna dinahu wa khuluquhu addini da tarbiya so uwar he ta takko ta dawo kan ra'ayin ƴaƴanta in uwar ce take da gaskiya ƴaƴan su sauka su koma kan ra'ayin uwar su matsalar mu shine ba ma zama mu tattauna mu fahimci juna in an zauna an fahimci juna ba matsalar da ba ta da magani Allah ba mu ikon ki Allah ba mu ikon gyarawa iyaye suke zabar wanda ya kamata su jojo ƴaƴan su ƴaƴan suke zabowa na kwarai idan iyayen sun ki su je na daukan shawara MP kariya suke so ba ta suka ba iyayen su ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin Allah dan na eh ba lalle bane ne zan yi amma dai za a yi ranar lahadi insha Allah kuma kuma ana ganin ta sabisa al'ada masallacin akwai bangaren mata insha Allah dai mene kuma za a yi